Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da sabon shirin ciki da gaskiya da yake duba lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta ta hanyar zamba cikin aminci gadan marayu haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya. Yancin dan adam da dai sauransu. A yau za mu yiwayi batun turliyoyin kuɗin Muhammad B. Alhassan na kamfanin Fahama Global Investment. Kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. Sabon shirin zai waiwayi batun dan kasuwar harkan man fetur din nan Muhammad B. Alhassan daga jihar Nasarawa wanda tun kimanin shekaru 7 kudinsa da suka kai triliyoyin naira suka makale a bankuna da hakan ya maida shi tamkar mai gararan bakan titunan Abuja dan har na cefa ne yakan nema ya rasa. A baya kun je da hukumar EFCC ta ce za ta binciki lamarin dan yi mana ƙarin bayani tunda Muhammad ya ce hukumar ta tsare shi a wani daki lokacin bincike inda har ya galabaita. Kazalika ofishin ministan shari'a na Najeriya ya buƙaci a tuntuɓi hukumar kula da bayanan sirri na kuɗi dan jin ainihin abin da ya makalar da wannan dukiya mai tarin yawa da yawanta ya kai kusan kasafin kuɗin Najeriya na shekara. Muhammad B. Alhassan ya dawo shirin nan da kira takardu daga wasu daga bankunan da kuɗaɗen suke inda ya fahimci cewa umarnin wata babbar kotun tarayya ce a Lagos bisa buƙatar gwamnatin Najeriya yasa aka rike kuɗin.
Alhamdulillah, sunana Alhaji Muhammad B. Alhassan, chairman na Fahama Global Investment Limited, wanda nake korofina da mutanen ƙasa da na ciki da na gida da na waje su kamu a gaji. Yau nan tun da aka shiga wannan shekara watan na farko January kenan ko? To nake korofin kuma Voice of America ta dauki magana nan ta yada a duniya gabaki daya ga hali ne nake ciki, amma har yanzu nan ba wani magana da gwamnati na Najeriya ko ta kira ni ko ta mu wani magana ba su ce mun komai ba.
Wato Muhammad, daga wannan lokacin wayannan hukumomi da kake magana ka shin sun tuntube ka ko ka sake zuwa ka bincika halin da waɗannan kuɗin suke ciki?
Eh, na tafi bankuna na guda 2-3. Abinda bankunan ta nuna min cewa akwai wani ne yake kira takardar da aka kawo musu Federal Government ne ta rubuta musu cewa daga Federal High Court Lagos da shi ne ya kawo musu a sa restriction, a sa wannan restriction a cikin asusu na bankuna na gabaki daya. To wannan Justice T.G. Ringim shi ne wannan Justice da ya kawo wannan takarda. An rubuta shi ne daga Federal Government. To so kuma bankuna daya daga cikin bankuna ya ce takardar da aka kawo yanzu nan Federal Government ne ta kawo musu wannan daga kotu. Saboda haka in kuɗi nan da a sake kuɗi nan sai dai in je Federal Government ne za ta sake rubuta musu.
Kunan guda nawa ne?
Bankuna sun kai 17 wani Najeriya.
Kuma duk waɗannan bankunan kana da ajiyar kuɗin ka ciki?
Duk waɗannan bankuna 17, manyan bankuna 17 na ƙasa duka ko ajiya na a gurin a cikin asus kuɗaɗe ne haƙƙi ne wanda aka sa.
Amma in haka ne Muhammad B. Alhassan, idan tun da akwai abin da kotu ta rubuta tun wancan lokacin kai me yasa baka ɗau mataki a kai?
Eh, to ni san lokacin ne ne ba su gaya mu cewa wata kotu ne ta kai wannan takardar ba, sai da magana ta kai Kalubalo ta shiga cikin fage, mutane suna kawo korofi su suna ce Allah wadare aka yi shi ne bankunan daya daga cikin su ya ce eh ga shifa dalilin da yasa muka kulle ma asusu, sai kuma suka nuna mun takardar ga takardar da aka ba mu wa ba da sonon su bane, amma ina so a sake waɗannan kuɗaɗe gwamnati ta rubuta musu su za su sake waɗannan kuɗi.
Shin a jikin takardar wani laifi aka ce kai?
To a cikin jikin takardar dai ba wani kwararren laifi ko kwayaɗen da suka ce ne. A cikin abin ban mamaki za ka ga a cikin takardar ba su rubuta sunan Fahama Global Investment Limited a cikin wannan takardar ba. A cikin takardar ba su rubuta sunan Muhammad Babuje Alhassan ba. A cikin takardar sai dai sunan number account na asusu ne kawai aka rubuta a ciki.
kuma lambobin da gaske su din ne
eh lambobin da gaske su din ne a cikin wannan takarda wanda aka rubuta gwamnatin Najeriya wa ita ne kuma ta shigo da kara kuma bankuna na wasu ne kuma wanda su suna sun zama kaman defender kenan ciki
su ne masu kariya
eh masu kariya to kuma waɗannan bankuna ya za a ce bankuna na su kare tunda ba kudade ba nasu bane kudaden nawa ne su ya kamata ne a ce an sabin na da takarda ni kuma su zan kare kaina a tambaye ni kudaden nan yayi kai ka tara su yayi kai ka same su tunda kuma wannan na riga na ke korafin ma gwamnati na nuna musu ga takardu ga kamfanin da muke harka da su na mai na kasashen da nayi na duniya da kasashen Larabawa da kasashen kuma Rasha da kuma nan gida wanda duk ayyukan da nayi gashi nan fili wanda mutum zai iya google nashi ya duba kuma duka kudaden nan sun zo kowanne ya zo da clearance nashi kuma na riga na yi soft proof to kuma ba ni da laifi babu komai kaman FBI sun ga sun rubuta takarda cewa a sake mun kuɗi nan DSS da Interpol duk waɗannan jami'an tsaro wanda suke bincike sun gama binciken su amma har yanzu nan ana cikin abu guda daya ina ta kuka amma ina masaina da dan Najeriya America fa ku tuna in kuɗaɗe na suna zuwa daga gurin ba su walakanta ne ba sun san mutunci dan citizen dan kasa Germany bata walakanta ne ba Canada bata walakanta ne ba China bata walakanta ne ba da sauraron kasashen duniya ba su walakanta ne ba United Kingdom bata walakanta ne ba neman dana black na dan Najeriya amma wai gida kasana wanda iyayena da kakannina duk yan Najeriya ne a yau a zauna mun wadannan cin fuska saka ce ni ne na kaina
Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam da mara bayan ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC sun jagoranci bin bahasin batun tare da alwashin yin duk mai yiwuwa don fito da kuɗaɗen. Tunda mai kuɗin ya amince zai miƙa gwamnati gagarumin haraji na triliyoyin naira. Kumar Nasir Kabir na ƙungiyar ƙwadago da ke jagoranta wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam ya shiga bincike bayan samun bayanan ɗan kasuwar.
Da gaske ne kafin ma mu fara wannan bincike a da shekara 7 wannan abu ya faru kuma muke ta bi abin da ya ba mamaki shine shi ofishin wato ministan shari'a wato attorney general akwai wasiƙar da dama muka rubuta marci mu tabbatar da cewa mun samu wato sahihan wato shedu saboda haka bayan mun rubuta sai ya rubuto mana cewa ai wannan rubutu da muka yi shi bai ma san komai ba wato yana ce mana ya rubuta EFCC kuma EFCC sun ce ba su suka rufe wannan kuɗi ba to abinda zai baka mamaki Allah ya nasuru sai muka tashi muka fara bin wato bankunan nan da wannan bawan Allah ya ajiye kudaden sa sai muka gano cewa a bankin Eco bawan Allah nan yana da kudaden sa a gurin sai muka ga cewa sun rufe wannan kudi muka ce musu wai waye ba ku ma umurnin rufe wannan kudi to abinda zai baka mamaki sai suka ce ba za su iya magana da mu ba sai dai mu rubuto a rubuce wanda muka rubuta a rubuce sai gashi reply din su sun nuna mana cewa ai wannan kudade to shi ministan shari'a shi ya rubuto musu wasiƙa da kuma wato takarda daga kotu cewa lalle su rufe wannan kudade muna da wannan takarda na kotu inda akwai wanda ake kira wato Justice Tijani da yake Federal High Court a Lagos Tijani wato Ringim shi ya bada wannan umurni kuma shi ministan shari'a nan shi ya shigar da wannan magana aka bada wannan court order to abinda zai ba mu ka mamaki
a cikin takardar ne kuka gani ko kuma kun samu wasu bayani ne na daban
a cikin wannan takarda muka gani Allah ya nasu
yawa bisa da shedar wannan takarda
yawa bisa shedar wannan takarda ga yanzu magana da nake da kai ga takardan kotun a hannunmu inda suka rubuta suka ce a rufe wannan kuɗi to abinda zai baka mamaki shine ina aka taba kuɗi na banki yana aje a tafi kotu aje a dau takardar da za a rufe wannan kuɗi ba a sanar da ni ba kuma ba a rubuta min ba kuma abinda zai baka mamaki a takardan nan babu laifin da nayi kenan babu laifin da shi wannan bawan Allah yi a wannan takardan da kotu ta bayar wannan court order babu wani laifi kuma ina mai tabbatar ma Allah ya nasuru babu wanda zai fito ya waɗanna yawa Najeriya ƙaryan cewa yana binta irin wannan magudan kuɗaɗe da yanzu ba a daure shi ba to ina mai tabbatar maka zalunci aka shirya a ci mutuncin sa a wulakanta shi kamar yadda na gaya maka randa aka kama shi sun tafi da shi ne babu gaira babu dalili da muka ji haka naje ni ina daga cikin da suka karbo shi da muka je menene laifin sa EFCC ba su iya gaya mana ba to muna kiran shugaban kasa tunda ya ga yan Najeriya shi shugaba ne adili to ya fito ya tabbatar mana da adalcin sa.
Masu sauraro, kun da ji halin da ake cikin mai da wannan batu, haka kuma kamar yadda wata kila aka ji a baya, gaban kwamitin ɗan majalisar wakilai Muhammad Gudazika Zaure, Muhammad D. Alhassan yi alƙawarin biyan Najeriya wani kaso mai tsoka idan har aka sakar masa kuɗinsa. Har yanzu muna gayyata ofishin ministan shari'a da sauran sassan da lamarin ya shafa su shigo shirin nan don ƙarin haske kan wannan batu na kamfanin Fahama. Sai a kasance da mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarki Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.